من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. بارك يا أخوة، السلام عليكم ورحمة الله. بارك من السادوة أولي يمتي نلهدي 22 قوتاً ذو الحجة أولي شكرة تدبور لهدو دشاء تكوس wanda ya dace da 19 ga watan Afrilu a shekara ta 1998, wato a shekaran Bature, a don ci gaba da karatunmu na Kitabu Tauhid. Wannan kuma ina jin shine darasi na 14 ko dukkan manta kuma na 14 tabbas kenan, shine darasi na 14 insha Allah. A wancan lokaci in dai ban manta ba, mun tsaya karshen babin qaulin Allah ta'ala a yushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yakhluqun. A karshen wannan babin muka tsaya ko yau za mu tashi babu qaulin Allah ta'ala hatta idza fuzza an qulubihim qalu ma za qala rabbukum qalu al-haq wa huwa al-aliyyu al-kabir. Wannan babi tamfar babukan da suka gabace shi ne, abinda yake fayyacewa dalilai da ke nuna cancantar Allah wajen abautata masa shi kadai, kar a hada shi da wani. Kun fahimta da kyau ko? Dama babukan wannan babuka ne na dalail at-tauhid, al-adillatu allati tadullu ala at-tauhid, dalilan da ke nuna tauhidi, waɗanda suke nuna cancantar kadai takar Allah wajen bautar shi kadai. Da aka sai ce babu qaulillahi تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. ومن آية حتى إذا فزع عن قلوبهم وتكبر قنقل من وتا آية جير آيين سنتكين سورة 7 سنفال ميد قفد الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. أما سيبالا يفارى دقرشان حتى إذا فزع عن قلوبهم dai in ka fahimci wannan ka fahimci can farkon, an fahimta ku? To abinda suke cewa shi ne hatta idza fuzza an qulubihim, har sai lokacin da fuzza an qulubihim, aka kore tsoro ko firgita an qulubihim ga barin zukatansu. Qalu sai sashin su yace da sashi, ma za qala rabbukum, mai ubangijinku ya faɗa. Kalu sai suka ce alhaqqa, ubangiji ya faɗi gaskiya. Wa huwa al-aliyyu al-kabir, shi ubangiji shine al-aliyyu madaukaki, al-kabiru kuma mai girma. To wannan faɗin cewa hatta idza fuzza an qulubihim, hatta lokacin da aka yaye firgita daga zukatansu, su suwa kenan, su mutane ko su mala'iku? Sai malaman tafsiri suka yi maganganu guda biyu. Waɗansu suka ce su mutane, yayin da aka yayi tsoro daga zukatansu, sai sashin su yi cewa sashi ma za qala rabbukum, sai suka ansa da cewa qalul haqqa wa huwal aliyyul kabir. Waɗansu malaman suka ce a'a, an qulubihim dinnan wannan da mala'iku ake, hatta idza fuzza an qulubihim, har sai lokacin da aka yaye firgici daga zukatan su mala'iku. Qalu sai sashi yace da sashi, ma za qala rabbukum, da ubangiji ya faɗa. Qalu ya kasance cewa ubangiji ya faɗi gaskiya. To wannan magana ta cewa an qulubihim, damiri yana komawa zuwa ga mala'iku, wannan tafsiri shine tafsirin da yafi dacewa da ayar, dan shine zai samu gaskatawa daga bangaren hadisin annabi. Ba za mu kammala wato fahimtar tafsirin ayar ba sai mun karanta hadisin da ya biyo, ba shi zai fassara ayar. menene yasa malaiku jin tsoro a wani lokaci suka ji tsoro din, kuma me za mu kalata a karkashin jin tsoron malaiku din? Shine ce fi sahihi an abi hurairata radiyallahu anhu wa fi sahihi an abi hurairata radiyallahu anhu an nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala اذا قضى الله الامر في السماء ضربت الملائكه باجنحتها خضعانا لقوله كانه سلسله على صفوان ينفذهم ذلك حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد أصابع بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته كما تكون كذا صوت فا وأسوكو ثم يلقيها الآخر إلى من تحته ثم يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي صنعت من السماء ومن شيني كشان حديث وفي الصحيح يازو أتكين صحيح البخاري لوكتن ببستكة الصحيح بالألب واللام سكي شروع suna nufin Bukhari kawai. Ya zo cikin sahihul Bukhari an Abi Huraira radiyallahu anhu, an karɓo hadisi daga Abu Huraira Allah su kare yadda a gare shi, an annabi sallallahu alaihi wa sallam, daga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi, qala annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce idza qada Allahu al-amra fis sama'i, idan Allah ya zartar da wani al'amari a sama. Wani al'amari, wata riwayan ta fassara idza takallama Allahu bil wahyi fis sama'i, idan Allah ya yi nufin maganar wani wahayi a sama, ya ba da umarni a sama, ya labartawa mala'ikun da suke ɗauke da al'arshi wani al'amari na abin da zai faru a duniya, saukar da ruwan sama ko fari ko mutuwar wane ko haihuwar wane ko wata annoba ko wani alkhairi, abinda duk Allah ya nufin faruwarsa gobe ko jibi ko gata, yakan baiwa mala'iku labari. To lokacin da duk ya faɗi hakan, ya labarta wa mala'iku wannan bayani me ke faruwa, darabatil mala'ikatu bi ajnihatiha, sai mala'iku duk su sauke fuka-fukansu. Wannan ya nuna mala'iku suna da me? Fuffuki, kamar da suratul Fatir ta ce الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع daga cikin su akwai masu fuffuke biyu, akwai masu uku, akwai masu hurhudu, yazidu fil khalqi ma yasha, akwai masu sama da hakan ba san adadin su ba. Malaika Jibril kadai yana da fuffuke 600 shi kadai, yazidu fil khalqi ma yasha, annabi ya ce ya ganshi da fuffuke 600 a daren Isra'i, hadisin Bukhari da Ahmad da Muslim. Kuma yace kowane fuffuke daya ya rufe sasannin sama, ta yadda in zaka daga kanka sama ba zaka hango sauran samaniya ba. Wannan ke nuna girman halittar mala'ika kenan. Fuffuke daya ya rufe sama, to ina sauran 500 da kuma nawa 90 kenan, yaya girman su zai zama? To wannan fuka-fukan kenan banda ginin jikinsa. Kuma yazidu fil khalqi ma yasha, Allah yana ƙari cikin halittarsa cikin abin da ya so. Inna Allaha ala kulli shay'in qadir, Allah mai iko ne akan komai. To lokacin da Allah duk ya maganar wahayi, su mala'ikun nan mai fuffuke biyu, mai uku, mai hudu, mai sama da haka, duk sai su sauke fukafukansu kasa don jin tsoron Ubangiji. Darabatul mala'ikatu bi ajnihatiha, sai mala'iku su sauke fukafukansu saboda mai khudu'anan liqawlihi, dan kaskantar da kai ga maganar Ubangiji, dan jin tsoron Ubangiji ta'ala. Khudu'anan ala wazni gufran kal gufran wal gufran war rujuhan, dukkan su ala wazni fu'lan, wato mazdari ne na khada'a yakhda'u khudu'anan, ko kace khada'a yakhda'u khudu'an, ko khada'a yakhda'u khudu'anan, ko khada'a yakhda'u khada'anan, dukkan su dai mazdari ne na khada'a yakhda'u madi, khada'a mudari yakhda'u, sai su sauke fukafukansu khudu'anan liqawlihi, dan tsorata da firgita saboda wahayin da suka ji na Ubangiji, saboda maganar da Ubangiji, maganar Allah kawai sai duk kitube gaba daya. Wannan ne ke nuna wa mala'iku suna ne suna jin tsoron Ubangiji, ba haka bane ba? Ya khafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun la yasbiqunahu bil qawli, saboda mai dan jin tsoron sa, wa hum bi amrihi ya'malun, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wala yasfa'una illa liman irtada, saboda jin tsoron sa, wa hum min khashyatihi mushfiqun, wa man yaqul minhum inni ilahun min dunihi, da za a samu wani mala'ika yace ni ne abin bauta ba Allah ba, sai Allah ya ce mai fa zalika najzihi jahannam, duk da girman sa da yawan fukafukin sa da girman halittar sa, to in mala'ika ya kasance na jin tsoron Allah, to ina ga wanda bai kai mala'ika ba, min babu aula ya ji tsoron wa? In mala'ika duk da girman halittarsa da kasaitarsa ya yi kaɗan da ya zama kishiya ga Allah, to ya daga wanda bikin girman mala'ika ba, ta yaya zai zama kishiya? Wannan shi ne dalilin tauhid din, kun fahimta da kyau? Wato nuna tsarkakora Allah da barin mai abin bauta, abin wato tarayya, ko da abin tarayyan nan ya kai matuƙa wajen girma, to ya yi kaɗan ya zama kishiya ga Allah, ya yi kaɗan ya zanto an kwatanta shi da Allah, kuma shi kansa yana jin tsoron Allah duk girmansa. Yanzu ba ka da wani halitta cikin mutane bai kai mala'ika girma, annabi Adam babanmu shi ne mafi girma cikin halitta, tsawonsa zira'i 60 ne, daga kansa ake ragewa kuma har yau, to mutane kenan. To ga mala'iku suna jin tsoron Allah, wanda ba da zai kishi ba jin tsoron Allah? Ga mala'iku sun yi kaɗan su zama kishiyoyin Allah, sai wani mutum dan shewuntaka dan walitaka sai zama kishiya ga Allah? Ya kai Jibrilu ne? Jibrilu kun fice 600 gare shi, ko wani kun fice ya rufe sararin samaniya, kai kun fice ka nawa? Ko daya. Yanzu kun fice daya ya rufe maka duniya, ba inda rana za ta fito mala'ika Jibrilu sai ki fice daya, duk duniya ba za ta ga rana ba. Kai yi hadar tafin hannun ka kai magana magani dan tsabagen karama. Zai yi? Ashe ba kowa bane kai. Ashe baka zama komai ba, ashe kai kadan asa ka kishiya ga Allah. To wannan shine dalilin tauhidi din. Shi yasa mutane sukan yi shirka ne dan in sun jahilci Allah, inda sun san Allah ba za su yi shirka ba. Wa ma qadarullaha haqqa qadarihi, ba su girmama Allah hakikanin girman da ya cancanta ba su, saboda sun jahilci waye Allah. To Allah kuma baka sanin shi ta hanyar ka ga zatinsa, dan ba ya yiwuwa a ganshi. Kun bayyana ne ke sai dai ka san shi ta fuskar mai halittunsa, sai ya zuba maka ayoyi a sama da ƙasa. Halittar sama aya ce daga cikin ayoyin Allah, wa min ayatihi khalqu samawati wal ardi, halittar ku mu mutane aya ne daga cikin ayoyin Allah, wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum, daka Allah ta sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq, awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid, ala innahum fi miryatin min liqa'i rabbihim ala innahu bi kulli shay'in muhit. To abinda mala'iku kenan in sun ji wahayi fa sai su rikici, wahayin Allah sai su rikici su fadi kasa, khudu'anan liqawlihim, a wani hadisin aka ce za ka fadi ne su'iqu, sai su fada a sume saboda jin wahayi. An gane ko? To wannan wahayin sai ce ka annahu silsilatun ala safwanin, ka annahu kai ka ce silsilatun sarka ce ta karfe, ala safwanin da ake janta akan falalan dutse, safwan shine irin falalan dutsen nan da ba shuka a kansa, babu wata bishiya a kansa, dutse tsagoransa wanda ba wani gari. Idan ana jan wato me kenan kamfa, idan ana jan sarka a kai me za ta yi? To haka mala'iku suke jin kara, wato idan Allah ya magana. To shine suka ce ka annahu silsilatun, kai ka ce sarka ce ala safawanin akan kamfa ake janta. To me aka tananta a nan? Hal huwa tashbihu sam'in bi sam'in aw tashbihu masmu'in bi masmu'in? Tashbihu masmu'in bi masmu'in, to kaga abinda ba a so ka fahimta kenan. Tashbihu masmu'in bi masmu'in, an ce ka annahu silsilatun, kamar sarka ana danta akan kamfa. Idan ka ce ana kamanta abin ji ne da abin ji, su mala'iku me suka ji? Maganan Allah ko? Sai aka kamanta ta da me? To wannan magana ita ce kaman abin da maganan Allah, sai aka kamanta ta Allah. Allah ta'ala lai suka mislihi huwa subul, ashe ba tasbihu masmu'in bi masmu'in bane ba. Kulgitar da kake yi lokacin da aka ja sarka akan kamfa ita ce ake kamantawa da firgitan mala'iku lokacin da suka ji maganan Ubangiji. Su ne suka ji maganan Allah, ba ta suka firgita ba? Wata irin firgita? Irin firgitar mai firgita yayin da ya ji an ja sarka ta karfe akan me? Akan kamfa. Ashe kamanta firgita da firgita ne, ba kamanta abun saurare da abun saurare ba. Abin da kun fahimta? Saboda idan ka ce kamanta abin saurare da abin saurare, ka kamanta Allah kenan. Sautin Allah ya zama kamar sarka kenan. Laisa kamithlihi shay'un wa huwa samiul basir. Kun fahimta da kyau? Ka annahu silsilatun ala safwanin, tsoron da suke kamar tsoron mai tsoro yayin da an ja farka akan kamfa. Yanfuzuhum zalika, zalika ana nufin wannan wato sautin wahayi din da suka ji na Ubangiji. Yanfuzuhum, yana ratsa su, yana shigar su, domin annufurus shine ad-dukhul kenan. Yanfuzuhum zalika, hakan yana shigar mala'iku su firgita su dumace har ma su faɗi sunan mu saboda jin tsoron Ubangiji. An gane ku? To suna nan sun faɗi sumammu ko sun rikice saboda jin maganar Ubangiji, sun tsorata ma ba su san inda suke ba. Hatta iza fuzzi'a an qulubihim, har sai lokacin da aka tafiyar da wannan firgita daga cikin zukatansu. Wa zai tafiyar da firgitan? Allah ta'ala. Wato ba su ne suke iya ture wannan firgitan ba, Allah ne zai iya kore musu me? Wannan firgitan. Kaga duk anan nan mai gajiyawar su mala'iku din. To idan suka farfado suka farko, qalu madha qala rabbukum, to wannan qalu din su duka ne za su faɗa haka ko wani bangare daga cikin su? Aha, wani bangare daga cikin su. Qala ba'dhum li ba'd kenan. Qalu, sai sashi yace da sashi, madha qala rabbukum, wai mai ubangijin ku ya faɗa ne? Saboda kuma cewa saboda suwa da suka yi saboda firgiti ba su san ma za ka faɗa cikin wahayin ba. An gane ku? Qalu, waɗanda za su ansa wannan fatawan da aka musu tambaya, qalu sisti alhaqqa, wannan alhaqqa din na'at ne limasdarin mahzufin, ay qala alqawl alhaqqa, ya faɗi faɗi na gaske. Ina fatan kun fahimta. Ya faɗi faɗi na gaske. To shine suka ce ansar da suke bayar juna cewa ya faɗi gaskiya. Shin dama sun yi tambaya ne don suna tsammanin zai faɗi kishiyan gaskiya? Ba da haka suka yi tambaya ba. Shin me yasa suka yi tambaya? Shin ba su da masaniyar Allah gaskiya ke faɗa? Suna da masaniya. To amma wai a faɗi cewa ya faɗi gaskiya ɗin kamar zikiri ne, kamar tasbihi ne. Su maimaita abun bayan sun san la yaqulu illa al-haq. Ai sun san cewa wallahu yaqulu al-haq wa huwa yahdi as-sabil. Ai sun san cewa Allah ce fal haqqu wal haqqu aqulu. Sun san Allah baya faɗin abu sai gaskiya, amma tare da suka tambaye junan su me ya faɗa? Qalu al-haq, sai suka ce Ubangiji gaskiya ya faɗa. Wa huwa al-aliyyu, shi Ubangiji shine madaukaki. Al-kabiru, kuma shine mai girma. Al-aliyyu, madaukaki daukaka guda uku. Na farko ulul kahari, daukaka ta rinjaye, yarin jaye dukkan halittu yana sama da kowa. na biyu daukaka ta matsayi, na uku daukaka ta zati, ya daidaita kan al'arshinsa. Wannan al'aliyu din ya shafi dukkan guda uku. Shine kuma al-kabiru, mai girman da ba mai girman da ya kai shi, mai girman da dukkan masu girma suna kasa da shi ne, don mafiya girma su ne mala'iku din. In ba kusantattu ba cikin bayin Allah irin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annabi Ibrahim da sauran annabawa, in ba su ba wane ne kuma yake kusa da wannan? Mala'iku da annabawa, to dukkan su kuma ibada ne a wurin Allah. Mala'iku duk da girman su ba fa fike 600 sama da haka ko kasa da haka, amma dukkan su Allah ce bal ibadun mukramun, bayi ne ababin girmamawa. Waye girmama su? Su suka girmama kansu? Allah ne ba su girma. Idan shine tabaraka subhanaka rabbika dzil jalali, shine ma'abutin ikram, da haka wannan ikram din shine ya karrama mala'iku din. Annabawa ma duka su ma bayi ne, kamar da ayoyin Qur'ani suka nusanta, kamar da muka faɗa a darasin baya. An fahimta ku? To a sai kowa bawa ne a cikin sama kowa ƙasa, ba wanda zai iya bugon kirji ya ce shi ya wuce matsayin bawa, dai da ya wuce matsayin bawa ina za shi ya ce shi ilahu ne? To Allah ya ce in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani. In kana so ka zanto ka fi ƙarfin ka zama bawa, kuma kai ba za ka yi bauta ba, sai ka samu wani wurin zama ba sama ba ba ƙasa ba, baka cikin sama ta ɗaya zuwa ta bakwai, ko baka cikin sararin duniya. Amma in kana cikin sama ta bakwai, ta shida har zuwa ta ƙasa, kana cikin ƙasa kuma, to sunanka bawa, bi dalilin qaulihi ta'ala in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani adda laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum atihi yawm al-qiyamati farda. Indai a sama kace kowa kasa, dole ka zama bawa. Da haka mala'iku suka zama bayi, annabawa ma suka zama bayi, waliyan Allah su ma bayi ne. Ba ɗaya daga cikin su da zai ɗauki riga ta ilahantaka, ko ya ɗauki mayafi na rububiyantaka ya yafawa kansa, ba zai yiwu ba. Qawlu al-haqq wa huwa al-ali al-kabir fa yasma'uha mustariqu as-sam'i. Ita wannan kalma da Ubangiji ya sanar da mala'iku wani abu da zai zartar ta fuskar wahayi cewa yau za a yi kaza ko gobe za a yi kaza, to waɗanda suke fara farkawa cikin mala'iku su ne waɗanda suke wato ainihin na sama ta bakwai. Sai su tambayi hamalatul arshi mai Ubangiji ya faɗa, sai hamalatul arshi su faɗa musu Ubangiji ya ce kaza, wato za a yi kaza ko za a yi ruwa gari kaza, ko wani zai mutu ko za a yi kaza za a yi kaza. Wani abin da Allah ya zartas ya so ya sanar da mala'iku, ya sanar da su, sai su faɗawa na sama ta bakwai, na sama ta bakwai sai su faɗawa ta shida, na sama ta shida sai su faɗawa mai bi musu, har a faɗa mala'ikun sama ta ɗaya. Mala'ikun sama ta ɗaya su kuma wani lokaci sukan sauko suna yawo akan girgije, kamar yadda hadisin Bukhari ya nuna hadisin Aisha, suna yawo akan girgije sai su rinka tattaunawa, ai Ubangiji ya labartar da mu cewa gobe wani zai ci zaɓe, wani kuma zai faɗi, ba haka bane ba? Gobe za a yi annoba, jibi za a yi ruwan sama, jibi za a yi kaza. Tattaunawar da suke da ita lokacin da suke sama, fa yasma'uha mustariqu sam'i, sai mai sato magana cikin aljanu sai ya sato wannan kalmar daga bakin wa? Daga bakin mala'iku. Lokacin da suke tattaunawa, mustariqu sam'i, masu satar magana, ko da ke mustariqu ai mubran ne ko? To amma an ce mustariqu sam'i, sai zanto an yi idafa dinsa zuwa ga mai as-sam'i, wanda yake wato ainihin mu'arraf ne, masdar ne mu'arraf ko bil alif wal lam, to sai zanto bi ma'anar jam'i kenan. Fa yasma'uha mustariqu sam'i, masu satar maganganu cikin aljanu sai su ji wannan kalma daga bakin mala'iku, sai ce wa mustariqu sam'i hakaza ba'duhu fawqa ba'din, shiko mai masu satar maganganu din nan cikin aljanu hakaza haka suke, ba'duhu fawqa ba'din, sashin su a saman sashi. An fahimta ko? Sai mai riwaya yace wasafahu Sufyan bi kaffihi, Sufyan ibn Uyayna, Sufyan ath-Thawri, an gane ko? Daya daga cikin marwaita hadisin sai ya siffanta mana, wato Sufyan bin Uyayna kai, ɗaya daga cikin marwayata hadisin, sai ya siffanta hakaza ba'dahu fawqa ba'din wasafahu bikaffihi, sai ya siffanta hakan da tafin hannunsa, fa harrafaha, sai ya haka da tafin hannunsa. Me za mu ce haka da Hausa kenan? Eh, ni ka da tafin hannu ba dai shin fadawa ba, haka kenan mikawa ko ya kafa tafin hannunsa kenan. Ni da na yi tunani tun ɗazu sama da rabin awa mai zan faɗa a Hausa, saboda masu kafir ba sa gani, amma ko yanzu duk kun gane ai. Wanda suke ji a rediyo ko a kafir kuma ba za su ji ba, ba za su gane ba kenan ko? To ya za mu ce? Wato dai kishiyar shimfiɗa hannu, wato sai ka miƙar da hannunka, babban ɗan yatsa yana ƙasa, ɗan auta yana me? Yana ƙasa. Wannan shine babban ɗan yatsa yana sama, ɗan auta kuma yana me? Yana ƙasa. Wannan shine me? Tare. Fa harrafaha, sai ya miƙar da tafin hannunsa, wa baddada baina asabihi, ya raba yatsunsa da juna, yace haka suke hawa aljanudin, wannan yana kan wannan, wannan yana kan wannan, wannan ya hau wannan, har na ƙarshen sama shine zai ji wannan magana da mala'iku za su faɗa. Kun fahimta da kyau? Fa yasma'ul kalimata, shi wanda ya ji kalmar na ƙarshe kenan, sai ya saurari kalmar, fa yulkiha ila man tatahu, sai ya faɗa wa na kasarci, yace to kaji fa abinda mala'iku ne suna tafana sun ce kaza. Kun fahimta da kyau? Summa yulkiha al-akhar ila man tatahu, shi ma wanda aka faɗa sai ya faɗa wa na kasarci, hatta yulkiha ala lisanin sahir, na kasa na ƙarshe sai je ya nemi malamin duban da yake mu'amala da shi, ya je ya nemi bokan da suke mu'amala da shi, ya nemi malamin tsafin da suke mu'amala da shi, sai je ya bashi wannan kalmar, ya ce to za a yi kaza gobe, gobe wani zai mutu, gobe za a haifuwa ne, gobe za a yi kaza. Sai ce farubbama adrakahu shihabu, wani lokacin wato ainihin tauraro da aka sa ke dakon irin wannan aljanin, sai ya kawo wa wannan aljanin farbaki, kabla an yulkiya, lokacin da ya ji kalmar daga wajen mala'iku, kafin ya faɗa na kasa da shi, sai wannan tauraron ya zo a harbin masa tauraro, sai ya buge shi ya faɗi matacce. Wa rubbama alqaha qabla an yudrikahu, wani lokacin yakan ci nasarar faɗawa na kasa da shi kafin tauraron ya zo. Kun fahimta da kyau ko? Fayakdhibu ma'aha mi'ata kadhba, shi na kasan aljanin na karshe wanda shi zai je faɗawa malamin duba ko boka, fayakdhibu ma'aha, wannan kalmar tsaye ta gaskiya da yaji daga wajen mala'iku, fayakdhibu ma'aha mi'ata kadhba, sai ya takuɗa ta da ƙarya ɗari, gaskiya ɗaya ƙarya ɗari, ya je garwaya ko ba malamin duba ko ya faɗawa boka. To wannan take sa wani lokacin boka ya faɗa baka ga ya dace da gaskiya, ya dace da ɗaya daga cikin gaskiyar nan ce da aka ci nasarar satowa. To amma ka tabbatar kafin ka samu gaskiyar nan guda ɗaya sai ka samu ƙarya nawa? Ɗari. To yanzu ya za a yi dan kalato gaskiya ɗaya ka faɗa cikin kogi na ƙarya ɗari, wani kwale-kwale zai fitar da kai ka samu tsira baka halaka ba? Kuma yana daga cikin ƙa'idar shari'ar musulunci, ku fahimci wannan da kyau, ƙa'ida ce mai kyau. Shari'ar musulunci duk abin da ta yi umarni da shi ɗayan biyu ne, imma ma kanat maslahatuhu khalisa aw rajiha, duk abin da shari'a ta ce a yi, imma dai abin daga farkonsa har ƙarshensa maslaha ne, ko mafi rinjayensa maslaha ne, ko da akwai wata cutarwa to mafi rinjaye dai shi ne mai maslaha, to wannan shi shari'a ta yi umarni ta ce a yi shi. Kamar yadda shari'ar musulunci ba ta haramta abu, illa ma kanar mafsadatuhu khalisa aw rajiha, duk abin da shari'a ta haramta to ɓarnar da ke ciki, imma ɓarna ce tsantsa tun daga farkonsa har ƙarshe, ko kuma ɓarnar ta fi yawa, ko da akwai alkhairi matuƙar ɓarna ta fi yawa, sai shari'a ta yi ta haramta wannan abu, tun da ɓarna ta fi yawa sai a haramta, ko da akwai alkhairi ba a lura da shi a wannan lokacin. فتنوسي الخير إذا كان مرجوحاً ويعتبر بالشر إذا كان راجحاً وهذا في التحريم. أما من بعد التحليل كوا ومن بعد الأوامر كوا نم كودا أجن أكوي برنامتك الخير ياتيوا فتنوسي الشر إذا كان مرجوحاً ويؤمر بالأمر إذا كان خيره راجحاً ومن قائدة سننية كذا أنا من كدن أنهرم تزوى وجنبوك imma dan saboda dukkan abin sharri ne daga farkonsa har ƙarshensa, ko kuma dan saboda mai mafi rinjayensa sharri ne, ko da akwai wani alkhairi shine gaskiya guda ɗaya da za a samu, to kuma akwai sharri shine ƙarya ɗari. Saboda haka sai aka haramta wannan abin gaba ɗaya. Ina fatan kun fahimtar kyau. Fayuqalu alaysa qad qala lana yawma kaza wa kaza kaza wa kaza. Sai ka ji mutane suna cewa yorannan ba malamin duba faɗa mana kaza kaza ta faru ba, to dan me zai sa idan ya dace da gaskiya yorannan kuma ya kasa dacewa da gaskiya yau, sai su bi shi akan wannan. Ya dace da gaskiya sau ɗaya, sai su bi shi akan ƙarere nawa ɗari, a yi ta tafiya akan haka. Kuma wannan ta dangane da doka ɗin ko malamin dubar da yake da ta'amuli da aljanu, amma akwai wanda ba ta'amuli yake da aljanu ba, kawai yana fakar mutane da yadda ka san ɗan ɗan dana fakar numfashinka ina zai dake ka ka faɗi, haka shi ma zai fake ka. A wace sifa ka zo, mai ka zo, ya yi ƙarya kawai ya buga maka ciki, sai ka faɗi labari duk gaba ɗaya, sai ya ƙara su sauran kawai. Zai maka tambayoyi, ya yi kawai ɗan sanki zai yi, ya ci sa ya samu nasara shi kenan. Ina ba da an fahimta. فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. فيصدق فكذا أن جسك تشيء الكاهن لنن كو الساهر لنن سبو دمي بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. سبو دا سندير كلمة اي تجس كيادة اكتشيس دا جسما سي اكو اعتقر قبض جسك تاسي اعتقن صالن قلي لينسا تكاقونا النبي ناحنا واني نارازن ردبو نانونا من سوا اشيكي نن بوكي da malaman duba, wato galibin abinda suke faɗa shine mai ƙarya suke faɗa, saboda ga inda suke samo maganar su, kuma sai an cako da ƙarya sannan a faɗa musu, saboda haka abin ba gaskiya bane ba. Idan an ce alkahin wanda yake da awar sanin gaibi cikin abin da zai zo nan gaba, shine alkahin kenan. Kun fahimta da kyau? Wanda yake da awar sanin gaibi cikin abin da zai zo nan gaba, wannan shine alkahin. Amma wanda ya da awar sanin gaibi cikin abin da ya wuce baya, wannan ya iya zuwa ya samu labari. Daga lokacin da wani ya samu labari ya faɗa masa, bai zama gaba ba kenan, ya riga ya wuce baya. Abin da zai zo nan gaba, minti biyar, minti goma, minti kaza, mutum ya da'awar sanansa, to wannan shine ake kira da suna gaibi. Sannan wato wannan shine alkahin wanda ya bada labarin akan wannan. To amma mai bada labari dangane da abin da zai zo nan gaba iri biyu ne. Imma wanda zai bada labari din ta hanyar wato ainihin malaman duba sun fa aljanu sun faɗa masa, kaga wannan shine kahin din kenan. An fahimta ku? To wannan kaga kahin din kenan. Amma wanda zai lura da alamomi ya bada labarin faruwar abu, dai irinsa ya taɓa faruwa, abu kaza ya faru lokacin da muka ga alama kaza, muka ga alama kaza, muka ga alama kaza, sai yau na ga alamar, sai ce to wannan na nuna gobe ko jibi kaza za ta faru, wannan ya zama kenan kahin. Idan mutum ya bada wannan labarin, bai zama kahin ba, bai zama kahin ba. Yanzu dukkan manomi yana lura da nunar amfanin gona da alamomi kaza, in an ga alama kaza to an tabbatar amfanin gona zai kai labari, in ko har ruwa yake alamu kaza ba su zo ba ga amfanin gona, to bai menene wannan, ba zai kai labari ba. To ba da labari ne wannan, ai dangane da abin da zai zo nan gaba, amma bina'an alama za ala tajriba as-sabiqa, akan wani abu da aka taba kwatantawa da ya taba wucewa baya, to wannan bai nan ba a ce masa kahin. Kun da inda yake? To dai yanzu kaga wannan hadisin ya fayyace mana hatta idza fuzia an qulubihim, suwa kenan mala'iku ne ko mutane? Mala'iku. Wato yayin da aka kuranye tsoro daga jin tsoron su, me yasa su jin tsoro? Jin maganar Allah ta'ala. An fahimta ku? Qalu madha qala rabbukum qala al-haqqa wa huwa al-aliyyu al-kabir. To wannan ke nuna mulkin sama da mulkin kasa dukkan Allah ne. Mala'iku ba ta mallakar komai, su ma bayi suke ga Allah. To idan mala'iku ba ta mallakar komai, to bani Adam ma ba ta mallakar komai, su ma duk bayi suke ga Allah ta'ala. Ba ni mallakar komai sai Allah shi kadai. Da haka yanzu a roƙa sai a roƙi Allah kenan shi kadai. Ba za a hada shi da wani bojan roƙo kenan. An fahimta ko? Amma dangantakar waɗancan ayoyi na baya mu sake koro su, ko da yake mun taɓa karanta su a baya, don mu haɗa da hatta idza fuzia an qulubihim. Farkon ayar farko Allah ta yi qul ud'u allazina za'amtum min dunihi, qul ka ce da masu shirka, ud'u allazina za'amtum min dunihi, ku kirawo waɗanda kuka riya a matsayin kishiyoyi min dunihi ba Allah ba, a matsayin ababen bauta ba Allah ba, waɗanda kuke roƙansu in kun tashi wata bukata ku kiraye su. ku kiraye su in sun isa su an samu ku bukatun ku. In kun kiraye su ko suwaye ababen kiran nan fa, la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ard, ba sa iya mallakar gurgudan kwayar zarra, gurgudan kwayar ko komayya a sama ko a ƙasa, ba mallakar su bane. Mallakar waye? Mallakar Allah ne. Lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha amman yamliku sam'a wal absara fasubhanallazi biyadihi malakutu kulli shay'in, mulkin sama da mulkin ƙasa da komai na Allah ne. Kenan in kana son wani abu a cikin sama ko ƙasa, tunda mallakar Allah ne, wa za ka roƙa? Mamallakin ko wanda baya da shi? Mamallakin shine wa? Shine Allah, wanda duk kai roƙa ba mallakar sa bane ba. La yamlikuna mithqala dharratin, in mala'iku ku kira, in annabawa ku kira, in ma wa za ku kira waliyyi ko shehuna, ba sa mallakar kwayar zarra a sama ko a ƙasa. Wannan min haythul istiqlal kenan. Wa ma lahum fihi ma min shirkin, ko ba su haɗa kamfani da Allah ba wajen mallakar sama ko ƙasa. Dama dai abu, ko ka mallake shi naka ne kai kadai, ko ka mallake shi kai dawa, kai dawa ne, ta hanyar ku haɗa jari, ta hanyar ku haɗa gwiwa, ta hanyar a mutu a bar muku ku gada, ba shi ne wannan ba? To ba sa mallakar komai a sama su kadai, sannan ba sa mallaka ta hanyar yin tarayya da Allah a ce su raba, Allah na da sama su suna da ƙasa, ko Allah na da dukkan ɓangarorin duniya su kuma suna da Afirka ko ta yamma. Misali, Afirka ta yamma mallakar su ce sauran duniya kuma na Allah ne, shi ne wa ma lahum fihi ma min shirkin, ba sa tarayya da Allah wajen mallakar wani abu ko ɗaya. To ya rage me? Su yi da'awar su suka taimakawa Allah ya samu, nan ma sai ya kone. Wa ma lahu minhum min zahir, cikin su Allah ba ya da mataimaki wanda ya taimaka masa. Ya rage me? Su ce suna da isa, suna da fada a wajen Allah ku, wanda ke da uwa a gurbu Allah zai situ wansa ba miya ba. Ya rage kawai su ce ai su yan fada ne a wajen Allah, da haka yin ana son abin sai a bata kansu su kuma, sai kuma su roƙi Allah su ce ya bayar don sun fika shiga. To wannan shine ceto. To wannan ma sai Allah ya kore. Wala tanfa'u shafa'atu indahu, wani beli ko ceto baya da amfani a wajen Allah. Illa liman azina la, sai ga wanda Allah ya nuna shi ceto, kai wani je lokace ta an baka damar adadi mutane ka, zaka zo ka nemi belin su. Wannan ba sai Allah ya yi izini ba? To yayi izinin ne a baya ya faɗa, ko zai yi izinin nan gaba? Dangane da annabawa an riga an faɗa a baya, annabi na cikin masu ceto, annabawa na cikin masu ceto ko? Amma dangane da sauran mutane fa sai nan gaba. To tunda sai nan gaba za a faɗa a kiyama cewa da wani da wani za su yi ceto, yanzu in bin zanar da wani na ce wani ma zai yi ceto, na leko waccan takardar ce da ke kiyama kafin a karanta? Wani tabarin hangen nesa gare ni an na gano wani zai ceto? To shi ne gangancin waɗanda suke shugabantar da waliyansu ko zaluman su ce wani zai ceto, waye ya faɗa maka? A ina ka samu wace aya ko na hadisi? Labari ne wanda ba a samu sai ta fuskar wahayi kadai. Wahayi ya yanke da mutuwar Annabi sallallahu alaihi wasallama. Abinda aka faɗa an faɗa, wanda ba faɗa ba kuma sai nan gaba kenan Allah zai faɗa. To wanda ba aka faɗa, ka kawo a cikin ayar da ke cikin Qur'ani ko hadisin da ke ran Annabi, inda aka ambaci shirin ka cewa zai ceto kuma, babu ko? To ya rage ilimin na wurin Allah shi kadai, raɗa maka yi kai kadai ka ji, da haka kake gadawa shirin ka da lalawa cewa zai ceto? Da yana mutum zai samu kenan. Idan ya faɗa kawai, wannan ya zama zato ko ya zama ne? Ya zama yaqini ko ya zama zato? Zato. Wannan zato ma iri biyu ne fa. Akwai zato mai rinjaye, akwai zato mara rinjaye. To zato ne mai rinjaye ko mara rinjaye? Da ma zato ba kenan ko? To wannan shi ne hakikanin abinda al'ummarmu suke bukata su fahimta a yau. Allah ya kore mallakar komai a sama, shi ke mallaka istiqlalan. Ya kore a yi tarayya da shi wajen mallaka, ya ce wa ma lahum fihi ma min shirkin. Ya kore a ce ga wani ya taimakawa Allah, Allah ya samu mulkin sama ko ƙasa ko mulkin taurari ko wani, ba wanda ya taimaka masa, shi kadai ya ke banta da yin wannan mulki. Ya kore ceto, ya ce illa liman azina la, sai ga wanda ya yi izini. To sai ya ce hatta iza fuzzi'a an qulubihim, har sai lokaci su kansu mala'iku in sun ji wayin Allah da suna suke su tsorata su bi to yana ga wanda zai ji wahayi kuma ya kijin tsoro ya ce shi ba ruwan shi da Ubangiji, ba ba zai ji tsoro ba, ba ya jin tsoron azaba, ba ya bukatan aljanna. Haka ba ɗin sufaye suke cewa kawai don sun bunƙasa, wai su sufaye ne ba sa jin tsoron wata, ba sa jin aljanna, ba sa kwaɗayin san aljanna. In ka ce saboda me, wai sai kawo maka wata falsafa da wani logic, wai idan Allah ya shafe wuta ya shafe aljanna, to za ka yi bauta ko ba za ka yi ba, za ka yi kanzu salawatu ko ba za ka yi ba. To wannan idan ka ji mutum ya kawo maka wani tuba ma ɗan bid'a ne, to kai kuma abin da za ka ce masa sai ka ce ka bari sai Allah ya shafe wutar ya shafe aljanna, ka dawo ka tambaye ni sai in baka ansa. Amma yanzu wuta tana nan, uiddat lilkafirin fattaku an-nar allati waqudaha an-nas wal hijara uiddat lilkafirin, ba tana nan ba, bai ce ya shafe ta ba, ya bada labarin tana nan. Aljanna ma tana nan, wa saru ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lilmuttaqin, bai bada labarin ya shafe ta ba ko. Zan gino ina mai kwadayin aljanna, zan gino ina mai jin tsoron wuta, saboda Allah ya bani labarin duk suna nan. Idan Allah ya shafe su, to lokacin hukunci zai canja, sai ka dawo ka yi manfatawa sai in baka ansa. In ba a shafe su ba, to ka kyale ni in gina akan suna nan, in kwadaici aljanna in tsoro tuta. Ba shi kenan ba? Abin za ka sa ɗan gida kenan, ya bari sai an shafe zai tambaye ka fatawar. Hatta idza fuzia an qulubihim qalu madha qala rabbukum qalu al-haqqa huwa al-aliyyul kabir. Yanzu abin da zamu kalafa cikin wannan ayoyi, farko dai mala'iku suna jin tsoron Allah, wanda haka duk bayin Allah ne suna jin tsoron Allah, annabawa suna jin tsoron Allah, salihai waliyyai suna jin tsoron Allah, mala'iku yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Annabi ne yace mutanen sa, inni akhafu in asaitu rabbi azab yawmin azim. Annabi sallallahu alaihi wasallam ce Allahumma qini azabaka yawma tab'asu ibadaka, kuma yazo ce wallahi ana atqakum wa akhshakum lillahi, wallahi na fi ku jin tsoron Allah gaba ɗayan ku. Duk sifar bayin Allah daga suna jin tsoron Allah, wannan na nuna mala'iku na jin tsoron Allah ku na farko kenan. Abu na biyu, wannan na nuna mana mala'iku suna da zukata, dan ya ce hatta idza fuzia an qulubihim, karkashin cewa suna da zukata, sai wannan ya bawa fahimtar ashe mala'iku kuma suna da gangan jiki. Sabanin waɗansu daga cikin malaman falsafa da ke ɗaukan cewa mala'iku arwahul la ajsama laha, suka ce ruhi ne tsanta wanda ba su da zati, ba su da gangan jiki, amma ba a samun zuciya kuma sai inda mai, sai da gangan jiki. To tunda an samu zukata kenan akwai gangan jiki. Gashi kuma can nassi ya ce suna da fuffuke, ba a samun fuffuke kuma sai da mai, gangan jiki. Uli ajnatin masana wa sulasa wa ruba yazidu fil khalqi ma yasha inna allaha ala kulli shay'in qadir. To kuma wannan ke nuna tunda suna da zukata kuma kenan suna da hankali, domin hankali akwai saɓani tsakanin malaman tauhidi da malaman falsafa. Su falsafa suna ganin hankali yana cikin kwakwalwa ne, malaman tauhidi kuma suna ganin hankali yana cikin mai zukata. An fahimta ko? To kuma wannan shi ne nassosi na shari'a suke nunawa, a ƙur'anance a hadisance za ka yi istinbatin da malamai ke yi, wato hankula suna cikin wato ainihin. Da Allah ce afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaquluna biha aw azanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Kaje kenan sai ce ba za su yi tafiya cikin kasa ba, fatakuna lahum qulubun, ya zanto sun samu zukata, wanda mai wannan zukatan ya aqiluna biha, wanda za su hankalci al'amura da su, a sai hankali na cikin mai da nasu wannan ayar. Hankali ba kwakwalwa ki ba ina ki a zuciya. Fatakuna lahum qulubun ya aqiluna biha aw azanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar. To kuma sai Allah ce wa ma allamnahu sirra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin liyunzira man kana hayyan ko litunzira man kana hayyan, dan ka gargadi wanda yake raye. Wannan rayuwar wata rayuwa ake nufi? Rayuwar jiki ko ta zuciya? Ta zuciya. Shi shi yasa Allah ya ce inna fi zalika ladhikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid. Duk wannan dalilin da ke nuna wato hankali na cikin ne zuciya, wato mala'iku gangan jiki ne, ba wai arwahu ne mujarrada ba, bal arwahu ma'al ajsam, sannan kuma suna da qulub, sannan kuma tunda suna da qulub kenan lahum uqud. An fahimta ku? Qalu maza qala rabbukum, wato sashin suna tambayar sashi kenan. Qalu alhaqa, qalu alhaqa, ubangiji ya faɗi mai kenan. To wannan ke nuna maganar Allah menene? Maganar Allah gaskiya ce. To amma ba wannan ba, sifar magana, wato ita maganar Allah sifa ce cikin sifofinsa ko halitta ne cikin halittunsa? Sifa ce ta shi kenan, ba halitta ba. Wato sai zanto raddi kan mu'tazilawa da suke cewa maganar Allah menene? Makhluk, suke cewa alqur'ani ne makhluk. Amma sai suka ce maza qala rabbukum, ba su ce ba maza khalaqa rabbukum. Sai nuna al-khalq shay'un wal qawlu shay'un akhar. Al-qawlu sifatun min sifatillah wal khalq kuma khalqun min makhluqatillah. To ma Allah yana magana, maganarsa kuma sifa ce cikin sifofinsa, ba halitta ne cikin halittunsa ba. Qalu ma za qala rabbukum, qalu al-haqa, abinda Allah ya wahayinsa yanzu. Kafin ya wahayinsa da mala'iku sun sani? Ba su sani ba, sai da aka wahayinsa ne sai suka sani. Saboda haka kuma nan gaba kenan za a sake yin wani su sake sani, a sake gobe su sake sani. Sai wannan ke nuna maganar Allah shin sifa ce kadimiya kadima, ko kuma sifa ce wadda take kadima ce dangane da siffantuwan Allah da ita, amma kuma ta tajaddadu hinan ba'da hin, bi ma'ana anna Allah ta'ala ya takallamu mata sha wa kaifa ma sha wa idza sha. Kun fahimci wannan da kyau? Saboda mu'tazilanci abin da ash'ariyanci da muke karantawa a cikin tauhidin mu na gida, su suka ce sifar Allah wa ba ku as-sam'u al-basaru al-kalamu ba. To al-kalamu da ake tabbatarwa ku da a cikin kawaidi da waye shine kalamu na cewa zance ne na Allah wanda yayin shi tun da can ko ba zai sake yi ba. Sifa ce kadimiya, ubangiji ya siffanta da ita tun da can ta faru ta kare. Da haka Qur'ani a wurin asha'ira fa ba maganan Allah bane ba. Menene ibaratun an kalamillahi laysa huwa kalamullahi shadidatun khawfan min Allah azza wa jalla fa idza sami'a dhalika ahadus samawat su'iqu wa qarru lillahi sujada fa yakunu awwala man yarfa'u ra'sahu jibrilu fa yukallimuhu Allah min wahyihi bima arad thumma yamurru jibrilu 'ala al-mala'ikati كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. وانا حديث نبي أنكر أشدق النواس ابن سمعان ديوا سين انكسرة قال بمكنت سمعان دفتها عن النواس بن سمعان ابن خالد الكلابي الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي من ذا الله تراد من جسبت قريش ياتي إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر ين الله ينفي نيم وحي ون الأمر وتكلم بالوحي ينفي نيم مغنى دوحي ينسى أخذت السماوات منه رجفة سيوة إرين جريجزة تشافي سميدة كثيقة بعدها تشافي سميكة samman bakwai duk sai su yi girgiza aw ra'adatun shadida ko wani motsi mai tsanani wato shine mala'iku kenan khawfan min Allah azza wa jalla dan jin tsoron Allah ta'ala fa idza sami'a zalika ahlus samawati idan ma abuta sammai mala'ikun dake cikin sammai suka ji wato ainihin wannan wato wahayi su'iqu sai su fadi su mammu wa kharru lillahi sujada wato suna masu sujuda ga Allah ta'ala shine darabatul mala'ikatu bi ajnihati hadan sauki fuffukan su ba nuna gaskantar da kai ba da faduwa da yin sujada fa yakunu awwala man yarfa'u ra'atahu jibril sai zanto farkon wanda zai fara daga kansa shine mala'ika jibril fa yukallimuhu Allah min wahyihi bima arada sai Allah ya fada masa abin da yaso sai wato za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza thumma yamurru jibrilu 'ala al mala'ikati
sai mala'ika Jibril ya zo ya rinka shudewa ga kungiya kungiya ta mala'iku, ya fara da ta bakwai, ya fara da saman shida, ya san shi saman shida, sama'an sama'an zai ta saukowa kamar yadda wannan hadisin ya nuna. Kullama marra bi sama'in, duk lokacin da ya wuce ta wata sama cikin samman nan bakwai, sa'alahu mala'ikatuha, sai mala'ikun da ke cikin wannan saman su tambaye shi, maza kana rabbuna ya Jibrilu, me ubangijin mu ya faɗa ya kai mala'ika Jibril, fa yaqulu, sai mala'ika Jibril ya ce alhaqqa, qala alhaqqa, ubangiji ya faɗi gaskiya, wa huwa al-aliyyu al-kabir, fa yaquluna kulluhum mithla ma qala Jibril, dukkan mala'iku sai su ce qala alhaqqa, qala alhaqqa, wato Allah ya faɗi gaskiya, Allah ya faɗi gaskiya, sai su mayar da wannan wani abin zikiri a wajen su, wa huwa al-aliyyu al-kabir. Fa yantahi Jibril bil wahyi, sai mala'ika Jibril ya je da wannan wahayi ila haisu amarahu Allahu azza wa jalla, zuwa ga inda Allah ya umarce shi. To wannan hadisi a wannan jeri Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab bai abbaci wanda ya ruwaito shi ba, amma Ibn Kasir ya nuna cikin tafsirin sa marwayacin wannan hadisi shine Ibn Abi Hatim, haka kuma Ibn Khuzaima ya ruwaito shi a cikin Kitab at-Tauhid, haka Ibn Abi Asim ya ruwaito shi cikin Littafin As-Sunnah. To amma hadisin da wannan sigar da wannan jerin kalmomin da muka karanta da'ifi ne. Daidaikun ababen da ke cikin hadisin galibin su sun zo a cikin hadisin da ya gabata da sauran hadisan wannan babi wanda mai littafin bai kawo su ba. An fahimta ko? Da haka hadisin kenan, sauran hadisai za su yi masa shaida kan ingancin sa, amma in mun sanadin sa shi kadai da'ifi ne. Na faɗa haka dan karka zai gano wani lokaci da'ifi ne, mun faɗa da'ifi ne, amma dai daidaikun kalmomin sa sun zo kuma waɗansu hadisan kuma sahihai. An fahimta da kyau? To da haka duk wannan abin da ke nunawa ya ƴan uwa bunƙasar mulkin Ubangiji Ta'ala, kuma cewa shi kadai kadai ta da mulki, dukkan mutane bayan sa ne, ba wanda za a ce wannan yana da ta cewa cikin abin da Allah yake so a yi, sai abin da Allah ya tsarawa kansa shine yake da kudura cikakkiya, kuma shi yake da irada cikakkiya. Fa'alun lima yuridu subhanahu wa ta'ala. Malace fihi masail, a cikin wannan babi akwai mas'aloli. Al'ula, ta farko tafsirul ayati, mun fahimci tafsirin hatta izafu zai an qulubihim, wanda akwai tafasire da dama da malamai suke cewa wannan ranar tashin kiyama ko wanda za a ce fuzai an qulubihim mutane ne kaza da kaza, kaga wannan hadisi na Abu Huraira ya rinjayar da wannan tafsirin akan wadancan. Wannan tafsiri da muka karanta shine daidai sama da wanda malamai ke ambato, kuma shine Ibn Kasir ya rinjayar yace huwal haqqul ladzi la miryata fihi li dilalati al ahadisi alayhi, kuma shine Ibn Jarir Tabari ya rinjayar, kuma shine wato Al-Alusi ya rinjayar. Asaniya, mas'ala ta biyu, ma fiha min al-hujjati ala ibtali shirki, karkashin wannan aya zamu fahimci lalacewar shirka, cewa baya halatta ka daukan ma Allah kishiya, domin ai kana da kan kishiya ne dan ya amfane ka a wurin Allah, ko dan ganin cewa shi ma yana da ta cewa ko yana mallakar amfani ko cutarwa. To ya tabbata karkashin wannan aya ba mai mallakar amfani ko cutarwa sai Allah, a shikenan ko ba za a sa masa kishiya ba. Khususan man ta'allaka ala salihina, man ta'allaka ala salihin, musamman irin wanda suke ratayewa da salihan bayi su fake da waɗansu waliyai. Wa hiya al-ayatu allati qila, ita ce ayar da aka ce innaha taqta'u uruka shajarati shirki min al-qalbi, aya ce da take yanke saiwa na bishiyar shirka daga cikin zukatan mutane. An gane ku? As-salisatu, mas'ala ta uku, tafsir qawlihi qalu al-haqqu huwa al-aliyyul kabir, mun fahimci tafsirin fadin Allah Ta'ala qalu al-haqqu huwa al-aliyyul kabir. Ar-rabi'atu, mas'ala ta hudu, sababu su'alihim an zalika, wanda ya sababin da yasa mala'iku suka ce ma za qala rabbukum, me ya sababin da yasa suka wannan tambayar, dan ba su san me za a fada ba, suna jin tsoron abin nan da za a fada kare ya shafi su ma kansu, wani laifi ne suka Allah zai musu hukuma. Sai su tambaya me aka fada, sai an fada suka ji ba bai shafe su mutuwa, sannan hankalin su ya kwanta, a shekinan suna me, suna jin tsoron Ubangiji. Al-khamisatu, mas'ala ta biyar, anna Jibril yujibuhum ba'da qawlihi qala kaza wa kaza, malaka Jibril kuma sai ya fada ya ba su ansar abinda Ubangiji ya fada bayan fadin sa kaza wa kaza. As-sadisatu, mas'ala ta shida, zikru anna awwala man yarfa'u ra'sahu Jibril, a hadisin karshe na Nawas bin Sam'an mun fahimci cewa farko wanda zai fara da kansa shine wa malaika Jibril. To da haka sai sauransu dago, in sun dago tun da shi ya riga daga kai sai su tambaye shi, As-sabi'atu mas'alata bakwai annahu yaqulu li ahli samawati kullihim li'annahum yas'alunahu. Malaika Jibril kuma zai ci gaba da bada ansa ga dukkan ma'abuta sammai ta daya har zuwa ta bakwai dan za su yi ta tambayar sa dai shi mai Allah ya ce shi kuma tunda shi ne aminul wahayi sai ya ci gaba da faɗa musu. As-saminatu mas'ala ta takwas annal ghashya wanda su kan ce al-ghashi amma al-ghashi masdar din kenan ghashya ya gasha ghashiyan ya ummu ala samawati annal ghashya su wannan da malaiku za su faɗi su mammu ko su rikice ko su dumauce ya ummu ahla samawati zai shafi dukkan malaikun da ke cikin saman nan ne ba istisna'i kafu ma ya lamu jundu rabbika illahu ba wanda ya san adadin malaiku amma dukkan su in Allah ya magana din nan fa jin wannan maganar ta ubangiji sai ya sa gaba ɗayan su rikice dubu duk yawan su fa wanda ke nuna wato ainihin girman mulkin Allah. At-tasi'atu mas'ala ta tara irtijafu samawati li kalamillah sama da kasa rawrawa suke saboda maganar ubangiji shine takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda. An fahimta ku? Wato sama da kasa suna jin tsoron ubangiji duwatsu na jin ubangiji tsoron ubangiji. Law anzalna hadha al-qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah summa qasat qulubukum min ba'di dhalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa wa inna min al hijarati lama yatafajjaru minhu al anhar duwa sufakina wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al ma' wa inna minha lama yahbitu min khashyatillah wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Kaga dusna jin tsoron ubangiji dusna jin tsoron ubangiji dutse fa yana jin tsoron ubangiji sama ka sai malaiku kowa na jin tsoron ubangiji kawai sai wani zo bai kirje ce shi banda shi shi yana yin so wai addinin so shi addinin soyayya wato kaga sufanci galibi zindikanciya shiga ciki wai sai mutum ya ce addinin soyayya wa kake so Allah kawai mutum ba ya rinka abin kamar wani samartaka wai addinin soyayya addinu bidunil hubbi anna tawajjaha raka'ibuhu faddini dini wa imani wai addini bidinil hubbi wai su rinka ishku al-ushaku al-ashiku wanda ba a wannan maganan sai ga mata sai su rinka wa Allah irin wannan magana duk inda kaji an ce ashik wato kenan masoyin mace kenan to kuma sai ka kwatanta Allah da wannan wadansu ce wai su ne ushaku wato jam'i na ashik masoya Allah to shi kai shi wannan lafazin san Allah sai dai a fassara shi da mahabba dan shine nassin Qur'ani yace in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Allah ya kawo al-mahabba kai ka kawo al-ishku lafazin ka ba bid'a ne tukuna in kana son ka dace da sunna sai ka kawo al-mahabba din kenan. Ina fata an fahimta lafazin al-mahabba shi Allah ya kawo in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah shi manzan Allah ya kawo da yace salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman sai ce an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. An gane ku? Kuma shi Allah ya kawo cikin hadisul qudsi la yazalu abdi yataqarrabu ilayhi bin nawafil hatta uhibbahu. Manzo Allah ya jaddada shi yace la utiyanna ra'ata gadan rajulan yuhibbu Allah wa rasuluhu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu. To kai ka ce ushaku ne kai al-hadiyata ashar ko mun haka ne al-ashiratu mas'alata goma anna jibril huwa alladhi yantahi bil wahyi ila haythu amarahu Allah. Malaika jibril shi ke daukan wahayi ya kai makurar inda Allah ya umarce shi. Al-hadiyata ashar mas'ala ta goma sha ɗaya zikiru istiraki shayatini nuna cewa aljanu suna sato maganganun mala'iku. To cewa satowa wannan ya nuna suna tafiya a ɓoye a ɓoye kuma da sun ji kuma su rugo a guje wato su kawo. To wannan duk sai ya nuna gajiyawar guda biyun mai satar da wanda aka yi wa satar ya salam ba haka bane ba. Da mala'iku suna da kamala kamala mutlaka irin ta ubangiji zai yi ai musu sata? Da aljanu suna da kamala kamala mutlaka zai bukaci sai sun yi sata ba sai su je da karfi su kwato maganar? a shaida mai satar da wanda aka wa satar dukansu su waye ajizai ne. To tunda ajizai ne sun cancanta su zama kishiyoyi ga Allah, wannan kuma ke nuna mala'iku ba su san gaibu ba. Dan da suna sun san gaibu ai da sun san cewa to ga mala'iku nan suna ɗaya kan ɗaya za su zo su saci magana, bari mu haƙe su. Daga aljanu nan kai suna ɗaya kan ɗaya za su zo su saci magana, bari mu yi me mu haƙe su, amma ba su sani ba. An fahimta ku? Su kuma aljanu da sun san gaibu me za su buƙaci sai sun sato maganar? Kafin su sato abin sun san shi. Mutum zai sato abin da yake da shi ne ko wanda baya da shi? Baya da shi. A shaida aljanu da mala'iku dun me ba su san gaibu ba. Waye san gaibu kenan? Allah ta'ala shi kadai. Annabawa ma ba su san gaibu ba. An fahimta ku? Annabawa ma ba su san gaibu ba. Shine abin da nassin Qur'ani ya nuna, shine abin da hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna. Kun fahimta da kyau? Annabawa suna sanin gaibu ne bayan Allah ya sanashe su, ya yi wahayi sannan su sani. Kafin a yi wahayi ba sa sani. Duk abin da suka sani ta fuskar wahayi ne. Illa manartaba min rasulin, wanda Allah ya so cikin annabawa ya sanar da shi wani abu na gaibu, fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasula, sai turo mala'ika, mala'ikan kuma turo shi da tsarin mala'iku gaba da gare shi da baya gare shi har su kawo sakon abin da Allah ya so ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam. An fahimta ku? Wato wannan na nuna suna sato magana. To wannan sato magana din da suke yi kuma Ubangiji ya nuna a cikin aya ya sanya tsari a sama name na taurari waɗanda suke aman wuta. To wannan taurari da suke aman wuta din nan wato dan surinka kai farmaki ga aljanu da ke kokarin sato maganar mala'iku. Shi yasa aljanun da kansu suke cewa wa inna kunna naqudu minha maqa'ida lis-sam'i faman yastami' al-ana yajid lahu shihaban rasada. Wato da can mun kasance muna da majalisi a sama inda muke zama mu sato maganar mala'iku, yanzu duk wanda yayi yunkurin haka to zai samu shihaban rasada, wani irin tauraro na jiransa. Shine Allah yake cewa illa man khatifa al-khatfata fa atba'ahu shihabun thaqib, sai dai wanda ya so ya saci magana sai wani irin tauraro thaqib mai gaggawa mai sauri mai kai farmaki ya kawo masa hari. To wannan maganan sato magana a sama ta wurin mala'iku kafin zuwa annabi ne ko har bayan zuwa sa? Nassin sura, nassin aya cikin suratul jin kamar yana nuna kafin zuwa annabi, dan sun ce wa inna kunna, da can kenan ko na qawlu minha maqadir sai tana sace mun kasance a da kenan banda yanzu. Faman yastami' al-ana, a yanzu duk wanda ya so ya je ya jiyo me yajid lahu shihaban rasada. An fahimta ko? To an sa wannan tsarin wahayin da Allah yake yowa na hukunce zuwa ga annabi, to a wannan lokacin mala'iku ba sa jin sa sama sai bayan an sanar da annabi. Mala'ika Jibril ne kawai ke ji wannan kenan. Sannan aljanu ba su isa su saci komai daga cikinsa ba har sai an sanar da annabi. Inda a ce sun samu daman satowa su fada wa boka, to sai a fara jin labarin farlancin sallah akan boka kafin a ji daga bakin annabi, to sai a kasa gane wane ne annabin wane ne boka. Kun fahimta da kyau? Don haka lokacin annabcin annabi, lokacin da aka turo annabi, duk wahayin da ya shafi zuwa ga annabi aljanu ba sai sun saci komai ba har sai an kawo annabi. Kun fahimta da kyau? Menene aljanu suke da ikon satowa? Abin da ya shafi rayuwar yau da gobe, ba hukunce-hukuncen shari'a ba, banda halacci, banda haramci, banda wajibci, banda mustahabbanci. Abin da ya shafi rayuwar yau da gobe, za a yi ruwa ko ba za a yi ba, za a yi annoba ko ba za a yi ba, haihuwarwa ne ko mutuwarwa ne, waɗansu al'amura da Allah ya so zartasuwa, amfani, samun amfanin gona ko rashin samu, irin abin da Allah ya so ya sanar da mala'iku su kuma suka tattauna irinsa ne. Sai wato ainihin aljanu ɗin su sata a wani lokacin kuma ba sa samun daman sata, dan wato ana jifansu da tauraro, wani lokacin tauraron ya same su, wani lokacin kuma baya samun su, kamar yadda nassin hadisin ya nuna. Kun fahimci wannan da kyau? Dan kar mu cakuɗa ababai masu bambanci da juna. Dan haka wahayin da ke zuwa sama iri biyu ne, wahayin da Allah ya turo wa annabawa dan su faɗi halacci ko haramci, ko labarin tashin kiyama, ko labarin wuta, ko aljanna, ko labarin al'ummatan da suka wuce baya, duk irin waɗannan al'amuran ba wani abin da aljanni ya sai sata, har sai an kawo wa annabi. Ana fara jin sa ne daga bakin annabi, wannan dan annabtaka din ta tabbatu. Kun fahimta da kyau? Amma sauran al'amura na yau da gobe, mutuwa, haihuwa, wane ne, irin wannan shi ne aljanu suke damun satowa, kuma har su fadawa boka ko malamin duba. Wani lokacin su ci nasara, wani lokacin su kasa samun nasara. Wanda suka samu nasara suka sato, su kawo ƙarya ɗari su haɗa su fada masa. To irin wannan bai yanke ba har kwanan gobe akwai shi. Kun fahimta da kyau? Har kwanan gobe wani lokacin za ka tauraruwar ta wuce a sama, ka ga kyalli a sama kamar wuta. To irin wannan tauraruwar ta jifan aljanun ce sun so su sato irin abin da ake fada. Don har yanzu malaman duban na nan, ko bokayen na nan, kuma kamfaninsu da aljanu suna nan. Kamfanonin suna nan na wannan abin na tsubu da abin da ke nan. Asaniyatu ashara, mas'ala ta sha biyu, sifatu rukubi ba'dihim ba'da, siffar yadda aljanu suke hawan juna, wannan kan wannan, wannan kan wannan, har aka siffanta wannan da tafin hannu ko? Kamar yadda muka yi bayani baya. Asalisatu ashar, mas'ala ta sha uku, irsalu shuhubi, aiko musu da taurari masu aman wuta. Wannan duk mun fahimci wannan. Arabiyata ashar, mas'ala ta sha hudu, annahu taratan yudrikuhu shihabu qabla an yulqiyaha, wani lokacin tauraro zai zo ya kama aljan kafin ya faɗi abin da ya ji din. Wa taratan yulqiha fi uzri walihi min al-insi, wani lokacin kuwa zai ci nasarar jefa wannan kalma a kunnan walihu, abokin mu'amalar sa min al-insi, cikin mutane. Qabla an yudrikahu, kafin tauraro ya zo ya kama sa. Al-khamisata ashara, mas'ala ta sha biyar, kaunul kahini yasduqu ba'd al-ahyan, kasancewar malamin duba wani lokacin kila ya iya faɗin gaskiya, amma sai yayi ƙarya nawa? Dari. As-sabi'ata ashara, mas'ala ta sha bakwai, annahu lam yusaddaq kadhbuhu illa bitilka al-kalimati, haka ne, kaunuhu yakdhibu ma'aha mi'ata kadhba, kasancewar shi malamin duba ko boka sai yayi ƙarya ɗari kafin ya faɗi gaskiya ɗaya. To kaga wannan ke nuna a nisance su kenan. Shi yasa annabi yace duk wanda ya je wajen malamin duba ya tambaye shi wani abu, to ba za a karɓi sallarsa ba ta kwana 40. Allah ya tsare mu. As-sabi'ata ashara, mas'ala ta 17, annahu lam yusaddaq kadhibuhu illa bi tilka al-kalimati, wato ba abin da yasa aka gaskata ƙaryar da yake yi sai dan saboda kalma ɗaya, allati tusmi almin as-sama'i, kalma ɗaya ta gaskiya da aka ji daga sama ita ce sa aka ci gaba da gaskata, wato ainihin bokayi. Wannan ke nuna ashe ilimi ne kawai zai sa ka kubcewa malamin duba ko boka, tunda in kana da ilimin Qur'ani da hadisi, hadisai sun karantar da kai cewa zai yi gaskiya ɗaya ƙarya ɗari, kaga ba ruwanka da ka je ma wajen sa, ko ba zai burge ka ba dan ya gaskiyar wannan guda ɗaya, ka san ba shi ya sani ba, satowa aka kawo masa. Ba wani burgewa ko wani tsoro da zai baka, ka san kawai shirme ne. As-saminata ashara, mas'ala ta 18, qabulun nufusil batila, yadda zukata ke karɓan ɓarna. Saboda me? Kaifa yata'allaquna biwahidatin, dan me mutane za su fakewa gaskiya ɗaya, wala ya'tabiruna bimi'a, ba sa izina da ƙarya ɗari. Su waɗansu gaskiya ɗaya da so ga yayi sai a ce ai ya faɗi kaza, an ga kaza ya dace, to shikenan sai a allantar da shi. To ka san abin da ke faruwa karkashin yadda da gaskiya ɗayan da ya faɗa ɗin fa, kaga dai gaskiya ce, amma yadda da ita sai ya haifar da mutane kuma su allantar da shi. A rinka jin tsoron shi sama da jin tsoron Allah, har ya rinka mutum barazana yana nuna kamar yana tare da kai a duk inda kake. Menene mahallin shahadi? Ya faɗa ma wani abin da kaga haka ne, kuma ƙarya ne, bai san inda kake ba, kai ne zaka zo ka faɗa masa abin da kake ciki. Kuma inda a ce shi yana da ikon sanin abin da za a yi gobe ko jibi ko gata na alkhairi ko na sharri, to bai kamata ya bukaci in zai faɗa maka sai ka bashi kuɗi ba. Saboda me? In alkhairi ne ya san wurin zai riga ka zuwa ya ɗauka, don haka ba bukatan kuɗinka, sai dai ya san maka a cikin nashi, kai yanzu ka zo ne dai ya maka taimako kaɗai. Ba haka bane ba? ya kamata ya maka taimako na fi sabilillah. Ko yace ka ga hutar da kanka, ni na san inda abu yake, zan ɗebo da yawa wanda yafi karfin bukata ta, zan baka idan na ɗebo. To amma sai ya faɗa ya ce ga kaza ga kaza ga kaza, amma kawo kaza kawo kaza kawo kaza kawo kaza, wannan nan na cewa bai san inda wancan yake ba. Wanda zaka sa, wanda ya faɗa ma zaka samu, da wanda kuma ya baka wanne yafi yawa? Ba wanda ya faɗa ma zaka samu ba, dan in ka san wanda ya faɗa ka dan ne kai kuma ba zaka bashi nurinka ba, amma zai rude ka na wanda zai faɗa ma za a samu menene mai yawa ne, sai ya karɓi wani abu wanda bai kai wancan ba. Zaka samu miliyan biyar, sai ya karɓi naira 10,000 a wurinka, 15,000, 20,000 ko 50,000, in ya ci da yawa 100,000 kai kuma zaka samu miliyan biyar. To dan Allah, wannan wace irin cinikayya ce? Wani irin imani da tausayi gare shi? Ga miliyan biyar ya sai inda take yake zuwa ya dauka, yace je ka dauki miliyan biyar din ne ka ba naira 100,000. Uwa kuka hada ko uba da har zai ji tausayin ka haka? Haba, ashe bai san inda abin yake ba, kwatanci faɗi ne kawai. Kai yanzu zuwansa kai ne shi ne sa'arsa, bai san inda sa'a take ba. Yanzu ya samu sa'a da ka zo ko da kika zo, sai ga mace ta an tuka ta mota an kai ta wajen boka, wajen malamin duba, kayan wuyanta kawai, sarƙarta da awarwaranta da zobenta sun fice fanen gidansa na wata ɗaya. Awo mu kyale ce fanen gidan, karmu ce har gidan ko sun fice fanen gidansa na wata ɗaya, ba ya da shi. Yanzu da ita da shi waye mai sa'a? Shi ne mai sa'a, ba ita ba. Ita ce mai sa'a a hannu, shi baya da ita, yanzu yake nema a wurinta. Yanzu ke ce za ki ba shi sa'a, ba shi ne zai ba ki sa'a ba. Da ya san inda sa'a take, ba za ki same shi a wurin ba, kafin ki zo ya tafi. A tamfar jikinki ta fita matansa tsada, an kawo ki da mota, shi baya da mota. A walwalan jikinki da yari da haƙoranki, haƙoranki kawai na gwal ya fice fanen gidansa. To dan Allah, in ban da ki dahumanci na mutane, ta ina hankulan mutane suka tafi? To kuma wai ballantana kuma ka ce wai minista, ballantana ka ce shugaban kasa, ballantana ka ce gwamna, wanda da ƙarya da gaskiya idan ya ga dama a duk mako mafi karancin abin da zai samu, mai imani fa amirul mu'minin cikin shugabannin kasar nan ya samu miliyan ɗaya a duk mako ɗaya, ba shi ne ba? In an samu wanda zai samu miliyan ɗaya a mako, ya haƙura da wannan, to an samu amirul mu'minina a dai wannan zamanin, musamman a Najeriyanci. To shi bokan tana zai samu, yana can a daji, a garin da yake ba ruwan sha, sai an ɗebo masa a rijiya, ba wutar lantarki, sai an yi masa kaza, kai kuma sai ka ji labarinsa, sai ka ɗauko shi wajen ya zo ya maka hidima, don ya baka abin da ba ya da shi, don ya roƙa ma abin da ba ya da shi. Shi yanzu ne kakarsa ta yanke saƙa da ka san shi, har ka kusanto shi. To amma saboda jahilci da rashin karantar da mutane addini, shi yasa ba sa son shugabanni su fahimci addini, ba sa son ko soja ko ɗan sanda ko sarkin gargajiya ko waye, ba sa son kowa ya fahimci addini, ko ba sa karantar da addini. Su kuma abinda suke so su tsora taka da malanta, kuma har ‘yan kore gare su wanda suke yawo suna cewa ai malamwa da ai ba dama tare suke rabawa. Wallahi a yanzu akwai malaman da suke da wannan ‘yan koren, wallahi malaman tsumbin da suke da ‘yan kore, suna zuwa suna yawo suna faɗa jami'an gwamnati ai malamwa ne ai ba dama, ai in yi addu'a kamar yankan wuka, suna da ‘yan kore maza, suna da ‘yan kore mata, ai kaza da kaza, je su yaɗa a zo ai maka 419 da takardar shaidanka ta boko da digiri ɗinka ko masters ko PhD, da kakinka na soja ko na ɗan sanda ko na immigration, kawai wani ba gida ne, bai yi boko bai arabiya ba, ko da arabiya bai san zo in kashe ka ba, ko da boko kuma ya maka wayo yadda da kai ba gida ne. الثامنة عشر قبول النفوس الباطلة كيف يتعلقون بوحدة ولا يعتبرون بمئة. التاسعة عشر مسألة تقوم شاترة كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة تيد سوء الجنو ساشن سكي كربان ونن ساشي suke karban wannan kalma daga sashi suke bayayya har azo da ita kasa wa yahfazunaha wa yastadilluna biha su haddace ta su kafa dalili da ita al 20 mas'ala ta 20 wato kaga su aljanu suna mayar da wannan sun fada boka abu guda na gaskiya sai su nuna da abin da suka kawo tunda wancan gaskiya da suka fada ta faru to sauran ba kuma duk za su zama gaskiya kenan yastadilluna biha kenan su ma boka yi kuma su fada wanda suke zuwa wajen su su kafa hujja da ita kenan al 20 mas'ala ta 20 ithbatu sifati a wannan babi mun ga abin da ke nuna mana tabbatuwan sifofin ubangiji wani sifofi muka samu al kalam ma za qala rabbukum qala al haq Allah na magana magana kaga sifa ce daga cikin sifofin Allah sannan kuma sifa ta al ulu wa huwa al aliyu sifa ta mai al kibriya wa huwa al kabir duk mun safi wannan sifofin khilafan lil ash'ariya sabanin ash'ariya wanda suke kore sufofin ubangiji ko su tawilin su al-hadiyatu wal-ishrun mas'alata 21 at-tasrihu bi anna tilka ar-rajfa am annuna qarar cewa wannan girgiza da sammai suke yi wal ghashiya da fadu wanda mala'iku suke kasa khawfan min Allah azza wa jalla rajin tsoron Allah ne wanda ke nuna ya zama wajibi kenan kowa ji tsoron Allah to kuma wannan shine suke cewa wannan na nuna kenan sambai da kassai da duwatsu dukkaninsu su ma suna jin tsoron Allah jin tsoron Allah su kuma sai sa suke me suke tasbihi ga Allah wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi kuma yace tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihinna sambai da kassai duwatsu duk suna tasbihi ga Allah Abdullahi dan Mas'ud yake cewa lokacin Annabi an kawo abinci za a ci muka rinka jin abincin yana tasbihi hadisi ingantacce ga ainihin kututturen dabin da Annabi ke hawa kafin a gina masa minbari yana hudu ba kai da aka gina masa minbari sai Annabi ya kaulace masa sai kututturen dabin aka ji yana motsi yana nishi duk wannan na nuna ashe wannan jama'at duwatsu ruwaye bishiyoyi su ma duk suna tasbihi ga Allah kuma suna jin tsoron Allah shin wannan tasbihi da wannan tsoro da suke ji hal huwa alal haqiqati aw alal majaz haqiqa ne ko majaz ne haqiqa ne dan al aslu fil kalam al haqiqa wala yusaru ila al majaz illa li dalilin yujibu zalika asali Allah ce suna tasbihi dole mai da suna tasbihi ba ma cewa ai tasbihin nan shine kaza sai in mura da wani hadisi da ya karkatar da tasbihi daga asalin ma'anarsa zuwa ma'ana ta biyu da muka yi da'awa in babu sai mu kyale hadisi tasbihi a ma'anarsa ta asali الثانية والعشرون مسألة 22 أنهم يخرون لله سجدا ملائكون فاتوا سنة سجدا جاء الله حين ضربت الملائكة بأجنحتها وتصفات سنة مهس سجدا جاء الله دنجل سورانسا وأنه حين كرسان وأنه بابي أقول قزيك نم أبين دمك فدانا دي دي الله شبا ملادا وأن دمك يكسكو لكما وبنجي سأل الله شيئا في منا والسلام عليكم ورحمة الله كو أبين ديكي تشواشيني أفضع من السورة da wannan ayoyin da muka karanta yau suke ai na faɗa ne cikin suratu 7 a wannan ayoyi suke kuma yana da kyau ga waɗanda suke iya karanta larabci da an karanta ayoyi irin wannan su suka koma tafsirin su kamar cikin Ibn Kathir da sauran littattafan tafsiri na sunna tunda sun shafi tauhidi sai su ƙara samun bayanai masu wadakarwa sosai sama da abin da ake fada a darasi saboda darasi ba duk abin da ka karanto zaka fada ba dai idan kace duk abin da ka karanto zaka fada sai ga aya ɗaya kawai da ku ya darasin wani lokaci sai ka fada gurgurdan yadda zaka bayyanar da aya ma'anar aya a jumulce mutane su fahimta wannan ke cewa maganar da aka cewa Ubangiji ta'ala yana magana wai yana son ƙarin bayani akan wannan ƙarin bayani akan wannan Ubangiji ta'ala yana magana magana ɗin siffa ce daga cikin siffofinsa siffa ce kadimiya wato idan an ce kadimiya ta asali tun fil azal Ubangiji ta'ala ya siffanta da cewa shi ne magana ne kuma siffa ce wadda take Ubangiji na yin maganan nan a duk lokacin da ya so ba wai ya riga ya yi da ba zai sake ba duk lokacin da Allah ya so zai yi magana an bayyanta ku a lokacin da duk ya so zai yi magana kamar yadda hadisin da muka karanta na Abu Hurairah ke nunawa domin cewa idan muka lura da nassin hadisin da yace idza qada Allahu al-amra fi as-sama'i idza qada Allahu al-amra fi as-sama'i idan Allah ya zartar da wani al'amari a sama to shine muka ce a fassara wannan hadisi idza takallama Allahu bil wahyi kenan idan Allah yayi magana da wahayi ya faɗi wani abu to lafazin idza din nan ka ta sharadi ne yayi ko lafazin idza menene wannan ba adatu shartu bane ba to wanda wannan adatu shartu da nun da sharadin da al-mashrut wani abu ne wanda yake ya tajaddad mai sabuntuwa ba wai an yi shi da ba daɗin an yi kuma yanzu kuma za a ci gaba da yi nan gaba duk lokacin da za a yi kaza kaza na faruwa yayin da duk Allah zai magana rawaya a sama sai malaiku sun faɗi suna masu jin wannan tsoro din in an yi su yi goma in Allah ya nufin magana zai magana kuma su sake yi shine abin da iza take nunawa kun fahimta da kyau dan iza harfi sharti ne wanda ke nuna faru wato abin lokacin da zai faru kaza ta faru kenan kamar yadda Allah ce ya ayyuhal ladina amanu iza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum idza kuntum ila salati idan za ku yi ne jiya mun yi ko yau kuma za mu yi kuma gobe da jibi duk muna sa rai kaga kenan wani abu ne mai faruwa nan gaba da shartin da al-mashrut ash-shartu idza kuntum al-qiyam ila salati al-mashrut kuma shine ne al-wudu sharti ne ayi wannan ayi wannan wato wannan kenan nan faruwa haka fa idza qara'ta al-qur'ana fasta'iz billahi mun sai duk lokacin da za ka rinta Qur'ani sai ka jaddada isti'aza kenan ta jiya da ta yau ba za ta wadatar ba dangane da niyyar ka ta karatu a gobe ko jibi kullun sai ka yi ne haka isti'azan dazuwa ta wadatarwa yanzu in za ka sake kuma sai ka sake isti'aza shikenan jaddaduwa sabuntuwar me isti'aza din yayin da duk aka so a yi karatun Qur'ani to wannan abin da yake nuna wa kenan ma'ana dai magana sifa ce ta Allah yana yin magana nan duk lokacin da ya so to wannan maganar kuma da Ubangiji ta'ala ke yi magana a siffa ce tashi da take bance shi shi kadai baya kamanceceniya da wani cikin halittunsa domin dukkan siffofin Allah laysa kamithlihi shay ne wato ba abin da yake kama da shi cikin siffofinsa an fahimta ku waɗansu sukan yi gulumi su ce siffa ce ta Allah wanda yake ba a jinta da kunne ba a jinta da kaza ba a jinta da kaza mutum ne yana ji da dukkan jikinsa saboda maganganun bayi su ake ji da kunne duk wannan wato ainihin waɗansu maganganu ne marasa asali ko a Qur'ani ko a hadisi kun fahimta da kyau wannan ke cewa wai shin akwai wani mala'ika wai da yafi mala'ika Jibrilu girma a cikin mala'iku wallahu a'lam ban sani ba wannan yana magana akan ceto sai kai hakuri babun da zamu tashi kansa sati mai zuwa in Allah kai mu babu shafa'ati wato ta malam Abdulwahab a can ne za a fasa kwankin a can za a fasa kwankin babu shafa'ati wannan kuma yake cewa shin ya halatta a yi zaɓe kuma in za a yi zaɓen ya halatta mace ta shiga maganin ya halatta a yi zaɓe ko bai halatta ba ai mun shayin wannan maganar na ganin mutane dai ku da su kuke kullum mun ta yi ta abu daya abinda duk muka faɗa da din nan gurgurda abinda muka fahimta shine har yanzu ko ba ra'ayin mu bane muna duba da maganganun malamai a da da yanzu musamman na yanzu waɗanda suka zo a rayuwar da ake zaɓe din ta hanyar tabbatar da shugabanci ta hanyar jefa ƙuri'a da akwai maganganu da littattafai da malamai suka yi wallafa a kai dangane da halaccin shiga ko rashin shiga abinda da duk malamai suke zuwa gare shi cewa shine wato ainihin ana shiga ba wai shi dan zaben karan kansa ya halatta ba ba wai dan amincewar musulunci cewa hanyar kada ƙuri'a hanya ce ta tabbatar da shugabanci da musulunci ya amince da ita ba a'a ko alama wannan ba ita ce hanyar da musulunci ya zaba ba amma dan kasancewar abin ya zama lalle ne a yi shi min babu dafi ad-darar al-akbar bil asghar abinda malamai suke cewa akwai cutaswa cikin shiga zabe irin wannan ko ka tsaya takara kuka kada ƙuri'a saboda ne hanya ce ta tabbatar da shugabanci wanda take wadda ba musulunci ya tsara ba kishiyar musulunci ce wannan cutaswa ne. Akwai cutaswa kuma musulmai idan suka kauracewa zaben suka ki shiga, kaga dai ba zai sa a daina ba, har na kuma za su zanto su ne shugabanni, kuma su shugabanci musulmai, kuma su gallasa wa musulunci, su cutar da musulmai da musulunci, wannan ma cuta ce. To sai a kwatanta tsakanin cutar farko da cuta ta biyu wacce ta fi girma. Malamai suna da ka'ida a shari'a, idan cuta biyu suka haɗu, ga karama ga babba, kuma dole sai an farma ɗaya daga cikinsu, to ya zama wajibi a fada wa karamar don gudun kar babbar ta zo. Kun fahimta da kyau? Karkashin wannan ka'idan ne cuta biyu suka haɗu ga mutumin da yake jin yunwa, yunwar da ya nemi abinci ya rasa, ta yadda ba zai iya kaiwa gari ya samu abinci ba, yunwa za ta lahanta shi, yunwa za ta iya halakar da shi. Wannan cuta ne rashinsa ko halakuwarsa da yunwa. Ga mushe kuma, cin mushe kuma cuta ne tunda shari'a ta haramta. To a nan gurin kaga cin mushe darar ne, barin kuma kai da yunwa har a mutu kuma shi ma wannan menene, shi ma darar ne. To sai shari'ar musulunci ta halarta cin mushe kasancewarsa karamar cuta don kubuta daga babbar cuta, shine fadawa mutuwa. An gane ko? Dan Allah ce wala taqtulu anfusakum innahu kana bikum rahima. Kuma sanadiyan haka ne aka ce idan ka tashi da janaba ga ruwa za ka yi wankan janaba. To wannan wanka da za ka yi ruwan na da tsananin sanyi ba ka da abin da za ka dumama shi, idan ka yi wanka da shi ka cutu kila ba ya zuwa ga halaka, idan ba ka yi wanka da shi ba kuma ba ka samu gusar da janaba ba da za ka yi sallah da ita. Dan a ce ciranka sai aka ce a yanzu ka yi taimama ka yi sallah, in rana ta yi can gari ya waye, rana ta fito gari ya dan saki, sai ka samu ka dafa ruwanka ko ka luwa ka samu ruwa ka yi wanka da shi. An fahimta ku? Wannan dai ka'idar dai ita ce malamai suke bi ko ina, cewa in ba mu shiga zaɓe ba to arna za su shiga, in musulman kirki ba su shiga zaɓe ba rubabbun musulmai za su shiga, in musulmai ba su jefa ƙuri'a ba arna za su jefa, kuma ƙarshe su kayar da mu su sa arna ɗan uwansu kuma su cutar da addinin musulunci. To ƙarƙashin haka ne sai ake son aka ce babu laifi musulmi ya shiga, ba don halaccinsa ba sai don kaucewa mai wacin cutar. To amma a nan gurin shi ne galibi su musulman da za su shiga zaɓe ko su jefa ƙuri'a abinda suke so fatawar ta ba su halacci, amma maganar su shiga don su karewa musulunci matsayinsa kuma da babu wannan niyyar a zuciyarsu. Sai tunda musulunci an ce shikenan irtikabu akhfa darrain wajib, to shikenan yastaghilluna hadhihi alfatwa wa yataqalladuna zumama salfa la qasdan fi anfusihim annahum yusa'iduna alislam aw yunasiruna qadaya almuslimin, ba dan su taimaki musulmi ko musulunci ba, ruwansu da wannan baya gaban su sai ɗaiɗaiku. To da haka dole lokacin za a bada wannan cewa a in shiga, kuma dole a fadakar da masu shiga lalle su zaɓi na gari, kuma a fadakar da masu zaɓe kuma su zaɓi na gari, wannan kuma aiki ne ba ƙarami ba. To amma maganar cewa mace za ta shiga ko ba za ta shiga ba, a musulunci mace ba za ta shiga ba, annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cikin hadisin Muslim cewa duk mutanen da suka shugabantar da mace to ba za su taɓa rabauta ba, ba za su taɓa rabauta ba duk wanda za su shugabantar da mace. Waɗansu na iya kafa hujja da cewa to ya an samu shugabancin mata a waɗansu ƙasashe kuma kila shi ne wata rawar gani ta fuskar siyasa, wannan baya zama hujja wadda shari'a za ta amince da ita. An fahimta ku? Farko kasancewar wata ɗaya daga cikin mata ta taɓa yin shugabanci an samu abin kirki ba shi ke nuna in duk mata suka yi shugabanci kuma za a samu abin kirki ba, ko da wani lokaci al-ibra bil ghalib wal andaru la hukuma lahu, ka'idan hukuncin shari'a abin da rinjayen faruwa ba ɗaiɗaikun faruwa ba, ɗaiɗaikun faruwa ba a ba shi hukunci, amma mafi rinjayen faruwa in mace ta yi shugabanci sai an samu tasgaro, dan an samu ɗaya ta yi shugabanci an samu wani abin kirki, an samu goma sun yi shugabanci an samu abin tsiya, saboda wannan aikin kirkin ɗaya sai mu halatta wancan goma. To saboda haka faruwan ɗaiɗaiku wannan ba a gina hukunci da shi, wannan abu na farko kenan. Abu na biyu kuma sai a sake kafawa hujja cewa ai wai har ba a cikin kasashen da suke musulmai ne an samu mata sun shugabanci, ga Benazir Bhutto a Pakistan ta yi shugabanci. To dan ta yi shugabanci a Pakistan ba kare dokar Allah suka yi ba, da a karkashin mai ta yi shugabanci, a karkashin tsarin lawa kallon Rasulullah, ko karkashin demokarasi, karkashin demokarasi kuma ta zo don ta kare manufofin Amerika, kuma Amerika sai a karfafa ta, kuma sai me kenan? Tunda yanzu Amerikawa suna son waye zai kare matsayinsu, ba ruwansu da waye zai taimakawa kasarku, a'a waye suke ganin za su samu cimma manufofinsu ta fuskar siyasa a cikin ƙasa, ko waye yayin shugaba? In ba haka ba, har kawai wato Albright ta zo ta ce ba yanda za a yi a yadda da tsarin da Najeriya ta ɗauka ɗin na cewa sojoji su zo su zama fararen hula su yi mulki. Shikenan Bill Clinton kuma ya kawo ziyara Afirka, kuma ya zo ya faɗa a Afirka ta Kudu, ya faɗa a ina ne cewa a'a, in dai shugaban da ke ci yanzu in dai ya cire kaki ya sa farar riga, to wannan babu komai, kuma ya iya shiga zaɓa. Kana da wannan zancen banza ne, gwamnati ɗaya ce wannan maganganun banza guda biyu, amma gwamnatin banza ce tunda ba ta Allah damuwa bace ba. Saboda haka sai maganganun banza duk guda biyu, cewa kare ya shiga maganar banza ce, cewa ya shiga duk maganganun ne banza dama. Suna yi ne don kare manufofinsu, ba ruwansu da mai alkhairi ga ƙasarmu ko rashin alkhairi ga ƙasarmu. Kuma waɗannan ababai ya kamata ya kasance muna da wata mahanga a tabarun siyasa da zamu dinga kallon me yasa za su ce kaza, me yasa ba za su ce kaza ba. Farko dai ba ruwansu da alkhairi a ƙasarmu, tattalin arziki, zaman lafiya, wannan ba shi ne suke so ba a ƙasashenmu. Ko tura sun ce suna son arzikinmu, haɓaka ƙarya suke yi. Ko sun ce suna son zaman lafiya a ƙasashenmu, ƙarya suke yi. Son su mu rikice da faɗa, son su mu kare ta fuskar tattalin arzikin ƙasa, bashi ya mamaye mu ta ko'ina. Wannan shi ne babban abin da suke so su cimma a ƙasashenmu, don suna ganin in mun yi arziki to ba za mu mulku ba, don duk wanda yake da wuri a aljihunsa ba zai mulku ba. Ba haka bane ba, amma wanda baya da wuri kuma dole ya mulku. Sai an yi wutar da kai, sannan sai a bautar da kai. Amma ka koshi kana jin yunwa, don me zaka zama bawan wani ko yaron wani? Amma kana jin yunwa, ka koshi kai baka jin yunwa, ba zaka zama yaron wani ba, amma ka ji yunwa dole ka zama yaron wani. To har yanzu akwai wani hasashe da ya kamata mu kalla, me yasa suke son ai wannan? Kaga dai yanzu in sun amince gwamnati mai ci yanzu shugaban kasa ya cire riga, ya cire riga soja, ya sa farin riga, ya tsaya zaɓe, to kila ko waɗansu ababai da mu musulmai ya kamata mu kalla. A yanzu kaga dai dole kafin a yi zaɓen nan sai ya cire kakin, ya kuma danka rukun shugabancin gawa ga wani wanda zai riƙe bayansa. Idan wannan wanin ya riƙe shi kuma sai ya shiga zaɓen, sai a kada ƙuri'a, sannan ya zo a rantsar da shi. Ba haka bane ba? Ko haka kawai zai riƙe, yana riƙe da sojan, kuma ya ce ya tsaya zaɓe, kuma sunan shi farar hula, ko zaɓe ne yanzu ni farar hula ne ga kaki, haka ne? Sannan kuma kawai ya ce kuma ya rantsar da kansa, kuma ya dankawa kansa, ba na tsammanin haka yake. Sai dai in amin da za a yi wannan, to kuma wannan wani abu ne daban. Amma mafi zato yadda suke bukata ya kasance ko yaya shi ya bayar da riko, ko da na sati ɗaya ne ya cire kakin kenan, ya sa farawo, sai dai rikida za a kawo sai shi kenan, an zaɓe shi, to wannan wani abu ne daban. Amma in wancan za a yi na farko, to akwai tsiya a ƙasa, dan a yau in ba shi ne shugaban ƙasa ba zai bada riko, wa za a ba? Wa za a ba? Jarbaya. To ko minti biyar ko wannan arnin yin shugabancin ƙasar nan mun shiga uku, minti biyar ya yi a Najeriya to mun shiga uku, minti biyar a kada taken Najeriya zai jawabi shi ne shugaban Najeriya, mun shiga uku. Jamiya Hussein, dan bakin ƙarni muke musulunci kenan. Wajen set ne na mutum uku a jere, wanda duk su ne, in ba wannan ba wannan, in ba wannan ba wannan, kuma duk arna ne bakake. Saboda haka ya kamata duk mu kallo waɗannan al'amuran. Waɗannan kuma suka rike amin shiga uku, in kuwa aka ce har za su rike kafin ai kaza, to ya aka rike kuma yake da tabbacin za a bayar. In ka yadda ka sauka ka ba wani ya rike, kuma da bindiga a hannunsa, kuma da shi da fawa a hannu, sai ka zo ka ce kuma za a karɓa? Allah ya kalle ce zai waɗansu in gyare-gyare na wata shida irin yadda aka yi a Sierra Leone. Wato ba shi kenan ba? Mu wani gyara za a yi cikin wata shida kuwa? Ai ka san siya za a yi a wata shidan nan kuma. To waɗannan ababe dai ya kamata dai mu kalle su. Wato dai wani lokacin ban fesa in shiga fagen siyasa ba, saboda kan darasi ya koma darasin sai, amma wani lokacin kuma dole sai ka faɗa, ba yanda za ka yi ne. Duk da cewa galibi waɗansu su 'yan siyasar ko kuma 'yan boko, abinda suke gani in kana maganan ba siyasa kamar baka san komai ba, wanda ya san Qur'ani ya san hadisi ku ci magana kan siyasa, da abin da ake nufi da siyasa shugabanci ne. Kai kanka kalmar siyasa din kanta larabci ce, daga sasa yasusu siyasatan ne. Sasa fi'li madhi yasusu fi'li mudari, siyasatan shine mazdarin kalmar, wato shugabanci kenan. To musulunci kuma shine yake da tsarin shugabanci, dan a komai a musulunci shugabanci yake. Tafiya za ku yi ku uku daga nan zuwa gwarzo, annabi ya ce kar ku bar gari sai kun ce wani kai ne shugaban tafiya. Daga nan zuwa gwarzo ku uku fa kuna mota daya, sai an ce to wani kai ne shugaban tafiya. Ka'idar musulunci kenan. Yau akwai addin da ya kula da siyasa ma irin musulunci, sai dai balle garin siyasa ta zamani wadda makamashin tafiyar ta shine ƙarya, to wannan kaga musulunci ba da shi da ita.